Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Ina yi wa mai sauraro babban maraba da sake saduwa da kai a shiri na yau. Sai a nemo yan uwa da abokan arziki a gayyace su domin su zo su samu ginuwa a shiri na yau. Pastor Ibrahim Mai Gadi yana shirye da fili domin ‘yan tashi. Pastor Solomon Keboyi da Pastor Audu su ma za su ba mu nasu guziri a shirin na yau. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya. Ina da babban farin ciki in yi maka maraba da zuwa.
Sauraro, barkamu da wannan lokaci, sunana Ibrahim Mai Gadi. Za mu so mu yi magana game da neman aure. Amma kafin mu yi, za mu ɗan yi karatu a cikin littafin lissafi, Sura 25 daga aya na 6 zuwa 8. Littafin lissafi Sura 25 aya 6 zuwa 8. Bari mu yi addu'a kafin karatu. Ka ba mu ganewa da bishewa, ya Allah. Za mu roƙe ka Ruhu Mai Tsarki ya bishe mu. Mu karanta mu kuma fahimci kalmarka ta hanyar Yesu Kristi Mai Cetonmu. Amin. Karatun yana cewa aya na 6 littafin lissafi 25. Gashi kuwa wani mutum Isra'ila ya zo ya kawo ma 'yan uwansa wata mace bahimi diya a ganin Musa da na dukan taron jama'ar Isra'ila, tun suna cikin kuka a bakin kofa tent na taruwa. Sa'an da Finihas dan Elazar dan Haruna priest ya gani, ya tashi daga tsakanin taron jama'a, ya ɗauki mashi a hannunsa. Ayana 8, ya bi ba Isra'ilan har cikin tent, ya sha zaran dukan biyunsa, shi mutumin Isra'ila da macin a cikinta, da haka aloba ta tsaya a cikin Isra'ila. Ubangiji ya ba mu ganewan wannan nasi. Idan mun zauna mun yi la'akari duniyarmu na da, kwatanci na Sodom da Gomorrah, wanda suna ayyukan asha, kowa ya nemi abin da yake so, ya nemi yarinya, wanda yake da aure yakan je ma ya nemi matan wani, wanda ba shi da aure yana neman mata da 'yan mata. Irin zamanin da muna ciki, mun kai mun rika ga irin wannan nuna na balaga na masifa kamar Sodom da Gomorrah. Sodom da Gomorrah namu manya-manyan birane sun riga sun liƙa sun cika sun kai ga irin wannan ayyukan asha. Shi yasa an ce a wurin taro mai tsarki, kwatancin da aka yi wani mutum ya je ya ɗauko yarinyan da ba ita ma ba Isra'ila ba ce, ba ta da addini, ya kawo a cikin taron hidima. Ya ma manta cewa wuri mai tsarki ne inda akwai Allah. Irin wannan tashi, wanda Allah ya ce, mun karanta a cikin Korintiyawa ta 2 Sura 6 aya 14, bai yi wanda yake bi ya haɗa wani abu da wanda ba shi da bi ba. Idan muna karatu mu wega mu duba mu ce ai ba damuwa. To ga damuwan kenan, wanda an ce wani ya kawo mace a taro, wani ya tashi da mashi ya je ya soke su biyu aka kashe nan da nan. sabili da wannan ayyuka na hazaka din ne shi yasa Allah ya dakatar da horo da aloba inji aya na 8 menene sabon alkawali ke fada idan mun duba a cikin nasi din na Roma sura 15 aya 14 mai sauraro ko kiyarinya ne ko kai saure ne aya 4 yana cewa gama iyakar abin da aka rubuta a da aka rubuta su domin koyarwar mu domin taurin hankali a hankuri da ta'aziya da tattafai mai zama mu zama da bege koyarwar kenan da mun ji abin da aka rubuta mana ya zama mana koyarwa ne ya mu matasa mu masu neman aure an ce kar ka je ka nemi abinda yana da illa ba shi da tsarki babu addini dan kai ko ke kun kutsa kai a irin waɗannan ka ja baya ka karanta wannan nasi idan har an soki na wani ko ba a soke ka ba shi Allah da ke gani yana da abinda za ya sa maka azargagi ko kuma ya yi maka tabaibayi ya kushe ka wannan zunubi na da sakamakon sa yana da riban da an manna ko kuma farashin da an manna zunubi kamar farashi ne kamar kayan kanti ne wanda an mamanna musu sutura da kayayyaki ko kuma kudade akai idan mun duba kowane sutura a kanti yana da ai kudin sa sabulu na da kudin sa siga na da kudin sa duk ababan masarufi akan mamanna musu kudade zunubi na da farashi wa ya gaya maka cewa kai saurayi ka iya ka je ka dauki abinda ka ga dama in an fada ka ce bai damu ba to ga question akwai damuwa yau in kana neman aure mu nema a halli da kuma a inda ya kamata in ka duba menene nasi ya gaya mana a cikin littafin lissafi sura 25 akwai sakamako in ka kwashi wanda ba shi akan ka'ida to yau mu gyara tun baka fara ba request one ya samu a hanya zamu roki Allah ya taba zakatan matasan mu mazajen mu in ma mun riga mun sa kai ne a koma baya a gyara wadanda in kuma sun sa kai akan yi addu'a in Allah har zai ji tausayin mu ya gyara zakatan zamu roke ka ya ubangiji ka gyara mu ka ji tausayin mu ka sa mu akan hanya mu yi biyayya da kai domin ceto ta wurin Yesu Kristi mai ceton mu amen
akwai wata mace
cikin kasa ya fa sunanta Tabita mai soro ubangiji sunanta Tabita mai soro ubangiji sunanta Tabita mace ne mai hikima sunanta Tabita mace ne mai hikima Sunata Tabita mace ne mai nagarta Sunata Tabita mace ne mai nagarta
Akwai wata mace
cikin kasa ya fa Sunata Tabita mai soro ubangiji Sunata Tabita mai soro ubangiji Sunata Tabita mace ne mai hikima Sunata Tabita mace ne mai hikima Sunata Tabita mace ne mai nagarta Sunata Tabita mace ne mai nagarta
Cikin rayuwanta
data na yi ziyara
Cikin rayuwanta
data na yi ziyara
Cikin rayuwanta
data na yi jama'ako
Cikin rayuwanta
data na yi jama'ako Ke Tabita kin bar mana misali Ke Tabita kin bar mana misali
Cikin rayuwanta
data na yi ziyara Data na yi ziyara
Cikin rayuwanta
data na yi jama'ako
Cikin rayuwanta
data na yi jama'ako Ke Tabita kin bar mana misali Ke Tabita kin bar mana misali
Ziyaran Tabita
har zuwa ga gumraye
Ziyaran Tabita
har zuwa ga gumraye
Ziyaran Tabita
har zuwa ga marayu
Ziyaran Tabita
har zuwa ga marayu Ke Tabita kin bar mana misali ke tabita ke bar mana misale
ziyaran tabita
har zuwa ga gumraye
ziyaran tabita
har zuwa ga gumraye
ziyaran tabita
har zuwa ga marayu
ziyaran tabita
har zuwa ga marayu ke tabita ke bar mana misale ke tabita ke bar mana misale
amma sa anda
tabita ta mutu gumraye sunaku kamarayu sunaku kasuna daga tufafi suka tabita ta basu suna da murya da karfi suna ta cewa ke tabita ke bar mana misale ke tabita ke bar mana misale
amma sa anda
tabita ta mutu gumraye sunaku kamarayu sunaku kasuna daga tufafi suka tabita ta basu suna da murya da karfi suna ta cewa ke tabita ke bar mana misale
mu mata zumunta
mu yi abinda tabita ta aika ta yi mana wazi ta nuna halin kauna mu nuna kauna maza mu yanda Yesu ya ce ke tabita ke bar mana misale ke tabita ke bar mana misale
mu mata zumunta
mu yi abinda tabita ta aika ta yi mana wazi ta nuna halin kauna mu nuna kauna maza mu yanda Yesu ya ce ke tabita ke bar mana misale ke tabita ke bar mana misale
amma mu masubi
mu yi abinda tabita ta aika ta yi mana wazi ta nuna halin kauna mu nuna kauna maza mu yanda Yesu ya ce ke bar mana misale ke tabita ke bar mana misale
amma mu masubi
mu yi abinda tabita ta aika ta yi mana wazi ta nuna likauna mu nuna kauna ga tuna yanda Yesu ya ce ke tabita ke bar mana misale 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 ke tabita
ya dan uwa na mai sauraro ya yar uwata na ba da gaskiya duka Allah zai albarkace mu a wannan lokaci na musamman na sujaida sunana Pastor Solomon K. Boyi za mu yi karatu a cikin littafin Timoteus ta fari surar 5 aya 3 zuwa 7 Timoteus ta fari sura 5 ayansu 3 zuwa 7 ayan Allah ya ce ka ba da girma ga gumraye waɗanda suke gumrayen gaske amma idan kowace gumruwa tana da yaya ko jikoki bar su koya su fara gwada ibada wajen iyalin gida nasu su saka ma iyalansu gama wannan abin karba ne a wurin Allah ita fara take gumruwan gaske mai jin kewa kuwa begenta yana kafe bisa Allah tana lizima cikin godo da addu'a tare da rana kan maganar mu yau yana cewa mata uku marafada mata uku marafada zamu yi addu'a ubangijin Yesu lokaci yayi da zamu saurari kalmominka ka cika mu da ruhu mai tsarki ka ba mu ganewa a karshe sunan Yesu samu daukaka cikin sunan Yesu shine mai ceton mu amen mata uku marafada an yi waɗansu mata guda uku marafada sun zauna a gida ɗaya suna rayuwa a gida ɗaya ko da shike kowacce su tana da mijinta daya daga cikin su ita ce ta haifi yaya guda biyu maza, sannan mazan sun fita waje sun je su yi aure, su ma sun kafa nasu gida, amma suna cikin gida daya har mutuwansu. Sun kasance babu wani damuwa, babu wani fada, babu wani da yana rike da wani cikin zuciyansu. Wani irin mata kenan har za iya same su a wannan zamani? Bari mu ji cikin littafin Ruth sura 1 aya 8 zuwa 16. In ka dauki lokaci ka karanta wannan aya, Na'omi ta ce ma surkuwanta biyu mata, sai ku tafi kowace ɗayanku ta koma gidan uwanta, Ubangiji shi nuna maku aikin alheri kamar yadda kuka nuna ma matattu da ni kuma. Na'omi ita ce maman waɗannan yaya wanda sun aure matan nan guda biyu, wato Ruth da kuma Orpa. Ma'anan sunan Ruth a nan ma'ana ne suna mai daɗi, wato suna wanda ya nuna kwatanci na abu mai kyau. Na'omi mata ne wanda ta yi rayuwa cikin kurciyanta tare da matasan mata guda biyu, ta nuna musu cewa ita ce uwarsu, Ruth da Orpa, har wanda ya kai sun rasa mazajensu ga baki daya. Mai gidan Na'omi ya rasu, mai gidan Ruth ya rasu, mai gidan Orpa ma ya rasu, kuma suna cikin gida daya, shawaransu daya, rayuwarsu daya, komai da komai nasu daya. Sai wani rana ita Na'omi ta ji labari Ubangiji ya ziyarci garinsu, sai ta ce za ta koma zuwa garinsu, za ta bar Wab zuwa asalin garinta. Sai ta kira wannan yaya guda biyu, ta ce musu kowanne ɗayanku ya koma zuwa gidansa, ya koma zuwa danginsa, ya koma zuwa wajen iyayensa. Sai me ya faru? Sai matan nan guda biyu sun tada mura sun ce ba za mu taɓa ruwa da ke ba, domin ke mamanmu ne, kin rene mu, ba ki nuna mana bambanci ba. Yau me yake faruwa cikin gidajenmu yau? Surkuwa da surkuwanta yau sai dambe. Za ga an daura zani, an daura dan kwali, ana boro uba a cikin gida. Za ta zazzage ta kaman ba ita ta sunkuya ta haifi mijinta ba. Abin da yake faruwa kenan a wannan duniya. Amma tarihi ya nuna mana cewa Na'omi ta yi rayuwa mai kyau na kwatanci, wanda gwamnati yau ya kamata su nuna. Me ke faruwa cikin ikkilisiyoyin mu yau a kuma gidajenmu? Za mu duba gwamnati sun yi yawa yau a cikin ikkilisiyoyin mu. Gwamnati sun yi yawa, kananan gwamnati da manya. Mata yau idan miji ya mutu, sukan zauna su fara kwaliya, suna shafa mai, suna sayan kaya mai tsada domin su rinjayi mazaje. Shi yasa yau a cikin ikkilisiyoyin mu yau dattawa suna faduwa. Shi yasa yau a cikin ikkilisiyoyin mu yau pastoci suna faduwa, domin gwamnati sun yawa sun ki yin aure. Amma Na'omi ta ba ma Orpa, ta ba ma Ruth shawara, ta ce kowa ya koma ya je gidansa, ya je ya yi aure, ni ba zan sake haifuwa kuma ba, har da yaya na za su girba su aure ku ba. Wani irin shawara ne yau ya kamata ba ma gwamnati kananan nan? Domin littafi mai tsarki ya ce duk gwamnatin da bata kai shekara 60 zuwa 65 ba ta yi aure. Idan ka samu wannan cikin littafin Timoteus ta fara sura 5 aya 9, duk gwamnatiwa yau wanda bata kai shekara 60 zuwa 65 ba, tabin Allah ya ce ta tashi ta yi aure, domin kar ta zama dutsen tuttube. Tuna littafin Luka sura 17 aya 1 ya ce duk bakacin wanda ya zama sanadiyar faduwar wani, za a daura mashi katon dutsen nika a jefa shi can cikin zurfin teku, ya haɗa kifaye, ya haɗa mummunan dabbobi a cikin ruwa. Mutuwa irin wannan mutum ba za a samu gawan bila a jabin ne ba. In kuma kai, in kuma ke, in kin san kina zama sanadiyar faduwar maza yau, domin kin zauna a gida, kin ki yi aure, kina yin kwalliya domin ki haskaka da kyau mazaje su fadi, kin zama jazabar kenan. Yar uwana, ya dan uwana, gumma ka tashi ka je kai aure in matanka ta mutu, gumma ki tashi ki je ki aure in mai gidanki ya mutu, domin ki faranta ma Allah rai, domin ka faranta ma Allah rai. Zama din nan ba zai taimaka ba, kin zama dusan tuttube ne.
kamar inda Naomi ta kasance gumruwa na gaske ta ba ma yan matan nan shawara mu ma mu tashi yau mu ba ma kananan mata shawara shi yasa muna wa'azi ko a kilisiyoyin mu ko a gidajen radio muna cewa mu tashi mu kama gaban mu mu gyara rayuwar mu domin faskanci zina ba shi da kyau ba za su taba gaji mulkin Allah ba zaka buci ta zauna wai za ta zauna ta da yaranta amma ba yaran bane tana kallon mijin wani tana kallon wani a can suna haduwa suna harka to ba za su gaji mulkin Allah ba za ga wani miji matan shi ta mutu ba zai aure ba sai ya ce zai zauna haka wai zai daure ba a dauriya da akuna in kuma ai aure in ji koranta ta faru sura 7 aya 3 daga kona cikin wuta daga kona cikin wuta daga zama mutum wanda zaka zama gungume a ranar zuwan Yesu zaka zama Peter a ranar zuwan Yesu in kuma kai aure in kuma ki aure domin kada a kona in wannan shine niyyarka in ma kina neman miji ne baki samu ba mu za mu miki addu'a anan zan miki addu'a domin Allah ya baki miji muna cikin addu'a ubangijin Allah kai kace gomraye wanda sun rasa bazajen su yi aure ubangiji mata da yawa yau sun rasa bazajen aure ubangiji ka tada musu mazaje domin kada su kona ranar zuwanka Ubangiji bari mata manya su zama kamar Naomi su ba ma mata kanana shawara domin su yi aure Ubangijin Allah muna so mu gabe ka ne domin mu samu rai har abada mu yi wannan rokota da godiya cikin sunan Yesu shine mai ceto mu
Arika rage yan gunaguni da yan koke-koke a tashi domin a yi abin da ke mai kyau a rayuwa Sa'ad da kake yan koke-koke ba za su kawo maka kome ba illa za su ƙara durƙusar da duk wani tunani da kake da shi da da ya taimaka maka domin ka tashi tsaye sau da yawa wasu ba su da aikin da suka sa a gaba illa su zauna su rika koke-koke suna gunaguni ko kuma su rika sukan wasu ma da suka tashi suna son su yi wani abin kirki idan ka lura a yau za ka ga cewa matasa suna zaman kashe wando za ka ga mutum ya zauna ba abin da ya sa a gaba illa ya ga yadda kanun uwan ko ko kuma baba yaro ko okocha ko kuma Martin ko kuma Yakubu Ayegbeni yadda suke buga kwallo ko yadda ba su iya buga kwallo ba za a zagi mai horar da ƴan wasa ko da siyasiya ne ko da ma wane ne sa'ad da kake zargin su ka tuna su suna can suna buga wannan kwallon suna kuma samun miliyoyi suna sawa a cikin aljihunsu kai an barka da zama kawai da roman baka ka tuna sa'ad da kake bacci wani yana nan ya tashi yana kokari yana aiki tukuru domin ya sa abu a cikin aljihunsa sa'ad da kake zama kana kashe wando kana gunaguni da koke-koke kana sukan wasu ka tuna wasu suna nan suna tabuka aikin da yake sa kudi a cikin aljihunsu sa'ad da kake zama kana aikin banza wani yana nan yana tura ko da amalanke ne yana kuma samun abin zaman gari sa'ad da kake buga ko ludo ko kana buga caca ko dara wani yana can yana aiki yana kiran mutane su sai irin abubuwa da ya shinfida a shagonsa ta wurin haka yana samun kudi yana sawa aljihunsa sa'ad da ka baje a gaban talabijin kana kallo ka tuna wani yana can yana ƙara ilimi ta wurin karatu yana kuma ƙara taimakon kansa domin ya zama wani abu nan gaba ko likita ko lawyer ko engineer ko akanta amma kai ba abin da ka sa a gaba illa ka zauna kawai kana hirin da bashi da kai bashi da tushe sa'ad da kake bata kudinka akan ciye-ciye da shaye-shaye na banza wani yana can yana amfani da wannan kudin yana sayan jari domin ya samu ci gaba a cikin rayuwarsa sa'ad da kake karatun takardu da kuma majalu da ba za su kai ka ko ina ba wasu suna amfani da wannan lokacin suna karatun abin da zai kara musu nasara a cikin rayuwarsu ina kira a gare ka yau ka tashi tsaye kai aiki tukuru ka kawar da duk wani abin da yake daure ka wani abin da yake hana ka tafiya ɗan koke-koke da ɗan gunaguni da ba sa kawo maka kome illa kawai su karya maka zuciya ka tuna babu lokaci mai kyau da kake da shi da zaka dau mataki domin gyara rayuwarka idan ba yau ba idan ka rasa dama da ya wuce jiya yau kana da wata damar ka tashi domin kai aiki ka taimaki kanka Allah kuma zai taimaka maka idan ko ka jira ka ce sai kome ya daidaita kan nan ka dauki wani mataki na rayuwarka to ba za ka samu wannan lokacin ba ya kamata ka tashi tsaye a rabu da koke-koke da irin gunaguni na rayuwa za ka yi nasara wannan shawara ta fito ne ta bakin Malam Habu Dawaki
iya abinda ya sauka kenan a shirin na yau ina maka godiya da kasancewa tare da mu. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko ta ra'ayi, za a iya rubuta a tura mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Ga wadanda za su so su tura mana da sako a Facebook, adireshin Facebook namu shine awr/hausa awr/hausa. Ina nuna godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu daga farko har ga karshen shirin. Ina kuma godiya zuwa ga wadanda sun tallafa a shirin, kamar shi Pastor Ibrahim Mai Gadi, Pastor Solomon K. Boyi, da kuma Pastor Audu wadda ya bamu guzuri. Muna cewa Ubangiji ya saka da alheri. Ba zan manta da zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga Yadin da Riba, kuma Ubangiji ya ci gaba yana bishe ku a naku hidimomi. A madidina da sauran abokan aikina a nan kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemci, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, yayan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada ka manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari, da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.